irin alqur'ani mai tsarki a wannan masallaci a yau muna ladi 2 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 2 ga watan 3 miladiya 2024 kuma idan ba a manta ba jiya mun kwana karshen aya ta 40 cikin wannan sura mai albarka suratul naml a cikin kissar annabi Sulaiman alaihi salam da wannan sarauniya wato Bilkis insha Allah ta'ala zamu dora mun tsaya a inda annabi Sulaiman wato ya nemi wato a kawo masa gadan sarautar ita wannan sarauniya Bilkis a inda wani aljani wato mumini wanda yake da ismullahi al'azam wato ya roki Allah take gadan ya zo to zamu dora daga nan insha Allah ta'ala Allah ba mu dace cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani sa Allah rahma bismillah qala nakiru lahu
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim qala nakiru laha arsha nan surata ta bi am takunu min allazina la yahtadun
na'am ubangiji yace kala nakiru laha arshaha sai annabi Sulaiman sai ya ce wa wato jama'arsa su jirkita gadan ya gaya ma aljanu su jirkita gadan wato don ya jarrabi kaifin basirarta da kaifin hankalin ita wannan sarauniya wato Bilkis jirkitawa ta hanyar kara wani abu da kuma wato rage wani abu a gyara nan a cire wani abu a wannan gefen a saka wani abu wannan gefen farin fenti a mai da shi blue wanda yake da blue fenti a mai da shi fari a jirkita gadan irin jirkitawa da zai jarrabe ta ko za ta iya gane wato wannan garan wannan garan sarautar tata yake cewa nan zo za mu duba mu gani a ta hatari za ta iya gane za ta shiryu zuwa ga gane gadon nata am takunu min allazina la tadun ko za ta zama cikin wadanda wato ba za su iya maganewa ba wato ko za ta zama wato ba ta da kaifin basira yayin haka ne a cewa a jirkita gadan saboda ya gane wato ilimin ta da kwarewar ta ubangiji ya ce falan ma ja alqila
falan ma ja alqila hakala arshi qalaka annahu wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin
ubangiji ya ci gaba da bamu labarin abin da ya wakana tsakanin wannan sarauniya da annabin Allah annabi Sulaiman Allah ya ce falan ma ja'at yayin da ta iso fadar annabi Sulaiman wato sai ta ga gadonta sai ta ga gadan sarautar nan wato sai ta ga dai kamar gadanta ne amma kuma ita ta bar gadanta a can a fadarta a kuma rufe wato cikin dakuna wato a rufe da makulle kuma makulle suna gurinta so da haka za ta yi mamaki kallon wannan gado wato a fadar annabi Sulaiman shi ne annabi Sulaiman ya tambaye ta kila laha aka ce mata a haka za a rufiki shin haka gadanki yake wannan gadanki ne mun gane ko sigar da aka tambaye ta da wannan sigar ta bada amsa haka gadanki yake sai ta ce ka annahu huwa kamar shi kuwa da ce mata akai wannan gadanki ne za ta ce shi ne to amma sai aka ce mata ha gadanki yake sai ta ce kamar shi kuwa saboda haka sai ita ma sai ta yi amfani da wato ilimi da basira wajen amsa tambayar da annabi Sulaiman ya mata kenan zai iya yiwa shi in shi din ne kaga ta dace sannan zai iya yiwa ba shi ba tunda cewa ce kamar shi kuwa mun gane ko yawa saboda haka da annabi Sulaiman ya ga kaifin basirarta shine malam yake cewa da tace qalat ka annahu huwa ai kamar wannan shine gadan ai fa arafatu ta gane gadan wato ita ma sai ta jirkita a wajen jawabi kamar yadda aka jirkita mata a wajen tambaya izlama qul ahadha arshiki da an ce mata wannan gadon ki ne wato da za ta ce na'am annabi Sulaiman yayin da ya ga kaifin basirarta da iliminta sai ya ce wa utina ilma min qabliha ai mu an ba mu ilimi tun kafinta saboda haka in ma ta zo da ilimi a matsayinta na sarauniya to shi yayi annabin Allah ne saboda haka yana da ilimi wanda ubangiji ya bashi daga littattafan sama wato an ba mu ilimi kafinta wa kunna muslimin kuma mun riga ta ma musulunta, ko da ta zo ta musulunta yanzu ai mun riga ta musulunta. Na
wa sadda ma kanat ta'budu min dunillah inna kanat min qawli kafiri
ila kulisa
ila kulisa falamma ra'adu hasibatu lijatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sawhum mumarrajun min qawarir qala sarbi idza lam tunsi wa aslamtu
da Ubangiji yake cewa Annabi Sulaiman sai yace ai wa utinal ilmu min qabliha, mu an ba mu ilimi wato kafinta. Malam yace ai al ilmu billahi, an bashi ilimin sanin Allah wa sifati da sifofin Allah. Min qabli an tuta, kafin ita abata, shine wato ilimin abin da aka ambata. Wa kunna muslimin min qablu an taslam, kuma mun musulunta tun kafin ita ta musulunta. Fananu azbaqu minha ilman wa islaman, saboda haka muna gabanta a wajen ilimi da kuma wato musulunci. So sai ubangiji yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi, ba komai ya kangeta gabarin musulunci ba, sai abin da take bautawa kuma bayan Allah shine bautar rana da suke yi. Inna hakanar min qaumin kafirin, ai ita Bilqis ta kasance kahun musuluntarta, tana daga cikin mutane waɗanda suke wato kafirai. Qila laha, sai aka ce mata, mana Annabi Sulaiman sai ya ce mata ulkil sar, ki shigo fadar mana, ki shigo fadar tawa. Saboda haka yace ta shigo fada, fada ce wanda aka gina ta wato da kayan ado iri-iri, aka yi mata tsari mai kyau. Hanyar shiga fadan sai aka yi rami, da aka yi rami wato tun daga inda za a shigo har inda za a je bakin inda Annabi Sulaiman yake zaune, ake masa fadanci. Aka yi rami sai aka zuba ruwa a ramin, aka kawo nau'o'in wato halittun ruwa, aka zuba kifi da danginsu, sannan sai aka saka wani farin gilas wanda yake gogegge karau, gogegge kan wannan gilas din zaka taka. Saboda haka wanda bai sani ba, idan ya zo sai ga kamar zai tsoma kafarsa a ruwa. Gilas din bai yi duhu ba, fari ne kal, ta yi da ruwan ciki ma yake fari kal. Kana kallon ruwan, kana kallon duk abin da yake yawo, ba za ka yi tsammanin ba ma cewa wato kan gilas zaka taka. Saboda haka sai ya ce mata ki shigo fada. Da ya ce ta shigo fadan, Allah ya ce falamma ra'atu, yayin da ita Bilqis ta kalli inda za ta shiga, ta kalli da tsarin wato hanyar shiga fadan take, hasibar hulujatan, sai ta yi tsammani wato cikin dufin ruwa ne za ta jefa kafarta. Wa kashafat an saqaiha, sai ta ja wato rigarta, ta daga zaninta haka kadan wato zuwa makyankyama, domin kada wato suturanta ta jike. Sai ta kama yafanta da ta yi, ta lulluɓe jikinta, sai ta dan daga. San mutum in ya zo zai bi ta ruwa, sai dan dage tufarsa dan kar ta jike. To shikenan, da ta shiga shi da ma Annabi Sulaiman ya yi wannan ne don ya nuna mata wato kasetar wato sarautarsa, da irin abin da Allah ya hore masa na daga wato kayan alatu da kuma wato mulki mai fadi. Tunda shi huda-huda ya je fadarta, ya ga ababen mamaki, ya zo yana gaya wa Annabi Sulaiman, yana koda fadarta. To shi ne Annabi Sulaiman, shi kuma sai ya yi tsarin da in ta zo ita kuma za ta rena ta fada. Saboda haka aka yi mata wannan mashigar, da ta zo za ta sa kafarta taka gilashin, sai ta yaye kafarta. Shi ne Allah ya ce falamma ra'atu, yayin da ta ga abin da aka yi mata wato mashigar fadan, hasibar hulujatan, sai ta yi tsammani ai zurfin ruwa ne. Wa kashafan an saqaiha, ta yaye makyankyamata, da ta takawwadahu dan ta kutsa cikin ruwan. Wa kana Sulaiman ala saririhi fi sadr as-sahari sarhi, shi kuma Annabi Sulaiman yana can akan garan sarauta, sai yana zaune, ga duk wanda zai zo gaban sa sai ya bi ta kan wannan gilashin, sai ya bi ta ruwa. Saboda haka fara'a saqaiha wa qadamaiha hasanan, sai ya ga makyankyamata da kafafunta masu kyau ne. Akwai maganganu da waɗansu malaman tafsirin suka shigar a cikin littattafansu na tafsiri, waɗanda waɗansu malaman suke cewa waɗannan kisosi ne Isra'iliyat da ake cewa ana yaɗawa saboda kasetar mulkinta da ita take rufe kafafunta, wai kafarta kofato ne, sannan kuma jikin makyankyamarta akwai gashi kamar yadda kafar jaki take. Saboda haka ake ake kamar irin ana fitar da ita daga cikin asalin mutane saboda kasaitar mulkinta ana wato aje ta a wani matsayi saboda haka wai shi yasa Annabi Sulaiman yi mata haka har ma suke cewa bayan wato ta je ta musulunta da ya shirin zai aure ta sai yasa aljanu suka shirya masa annaura shebin foda naura shebin foda irin foda nan da ake kusar da gashi suka yi masa wannan shine ya bata ta shafa a kafafunta ta goge gashin to amma malamai suka ce wannan gaskiya kisa bata inganta ba saboda haka ta daga kafarta ne ita dan kar ta fada ruwa sannan shi Annabi Sulaiman yayi mata wannan ne dan saboda wato ya ta fahimci akwai fada wanda ta fita ta kasaita a bayan kasa saboda haka Ubangiji sai yace kala sai Annabi Sulaiman yace mata innaha sarfun mumarradun ai ba ruwa zaki shiga ba wato qarau ne gilas ne gogegge wato min qawarin wato qarau ne wato kamar kasake ne wanda suke gogaggu min qawarin na gilas wanda aka shimfida a wajen wannan saboda haka ki shigo kurin babu komi sai ta saki zaninta sai ta taka ta shiga cikin mamaki cikin al'ajabi da yadda ta kafara Annabi Sulaiman alaihi salam da taje ta wato qalat sai ta take ta karbi musulunci da ya kira ta zuwa ga musulunci qalat sai take cewa rabbi inni zalamtu nafsi ubangiji na cuci kaina wato saboda na bauta waninka saboda bautar rana da suka yi da ita da mutananta tace wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin a yau kam a yanzu kan na musulunta na mika wuya tare da Annabi Sulaiman wato mika wuya zuwa ga Allah ubangijin ta da kai take sai ta musulunta na
walaka narsalna ila samuda akahum saliha lanu'udullaha fa idahum fariqan yaktasimun
na to nan ta musulunta to ta musulunta sai Annabi Sulaiman yayi niyya zai aure ta to shine inda wadansu suke cewa sai yasa akai mata wannan irin gashin da yake jikinta sai yasa akai mata wannan shebin foda din ta goge to amma kamar da muka ce malame dai sun yi suka a wannan kissa din to a karshe dai ya aure ta da ya aure ta kuma sai ya maida ita can fadar ta ta zauna yakan ziyarce ta a kowane wata yayi kwana uku a wurin ta sai kuma ya dawo ya ci gaba da aikin sa na yada addini wadansu kisosin sun ce ya aurar da ita ne da ya tambaye ta yace mata to yanzu mu a musulunci mace bata shugabanci saboda haka yanzu ki samu wani ki aura tace ni wa zan aura ni da karkashi na akwai manyan sarakuna ni yanzu wani namiji ne wanda zai yi kafada da kafada da ni balle har ya aure ni Annabi Sulaiman yace to ai wannan shine karantarwar musulunci mace dole za ta zauna karkashin kulawar namiji saboda haka tace to indai haka musulunci ya amince to na amince ka samu miji shine tace to yace to a cikin sarakunanki da suke karkashin ki wani sarki ne kika yadda da halayensa da dabi'arsa nagartar su sai na ta fadi wani sarki da ake ce masa Hamdan to shine ya daura mata aure da wannan wato kuma aka je aka mai da su wannan fara suka zauna to amma dai magana dai da yawancin malaman tafsiri suka hu gowan banta shine Annabi Sulaiman alaihi salam wato shine ya aure ta to wannan shine karshen kissar da yake dama suratul naml takan kawo kissar wato a takaice to shine ubangiji ya bude wata kissar wato ta Annabi Salihu da mutanansa Samudawa Allah ya ce walqa asna ila samuda akahum salihan hakika mun aikowa Samudawa akahum dan uwansu wato dan kabilar su salihan Annabi Salihu da yazo yace musu ani ibudullah lalle ya ku mutane na lalle ku bautawa Allah ma'ana wahadahu ku kade ta shi ku bautawa Allah wahadahu shi kadai fa idahum fariqan yaktasimun take sai suka rabu biyu Allah ya ce fa idahum fariqan sai ga jama'a biyu yaktasimuna suna jayayya wadansu suka yi imani da Annabi Salihu wato suka ji kiransa suka yi imani da shi wadansu kuma sai suka kafirce sai ya zama kullun sai jayayya wato tsakaninsu tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin wato kafirai da kuma wato mu'minai shine suka yi jayayya a cikin addini wato lokacin da shi Annabi Salihu yazo yake kiransu wasu sun yarda wasu kuma sun butulce kala sai yake cewa
kala ya gauni lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun قالوا طيرنا بك وبمن معك قال دائركم Allah falakun qawmun tutanin
ubangiji yace kala sai shi annabi Salihu yake gayawa wato waɗanda suka kareta shi yace ya qaumi ya ku mutane na limata sajiluna bi sayyi'ati qabla alhasana me yasa kuke gaggauta neman wato azaba qabla alhasana wato kafin neman abu mai kyau kafin neman rahama yana daga cikin abin da suke cewa wato ai in abin da annabi nu annabi Salihu yazo da shi gaskiya ne to ya gaggauta roƙo mana azaba a wajen Allah so kaga kafirci kenan kafirci toshewar basira ne yawa memakon su makan su kyakkyawar addu'a cewa idan abin da annabi Salihu yake da a wannan gaskiya ne Allah ya sa mu gane mu shiga to amma cewa suke yi su in dai abin da annabi Salihu yake fara gaskiya ne Allah madaukakin sai ya gaggauta azabtar da su kuma irin wannan al'ada ha cikin mutanen mu akwai ta zaka ji mutun yayi wa kansa mummunan addu'a cewa in kazan nan gaskiya ne Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza mutum ba so ya rika yi wa kansa mummunar addu'a amma lokacin da zaka wa kanka mummunar addu'a in ta zo daidai da amsawa to sai kaga musiba ta samu mutum saboda haka sai musu magana limata sa'ajiluna me yasa kuke gaggawan neman azaba wato sabanin neman rahama ai kuna gaggauta bil azabi qabla rahama hay su qultum domin kuna cewa wato in kana ma ataitana bihi haqqan idan adibin da annabi Salihu nan yazo mana da shi gaskiya ne wato fa'atina bil azabi to kazo mana da azabar Allah sai yace laula tastaghfiruna Allah me yasa halla tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku roki gafaran ubangiji ba ku ce in abin da annabi Salihu nan yake kira mu da shi gaskiya ne Allah ka gafarta mana laifin da muka yi sannan kuma ubangiji ka sauka mana rahama to me yasa ba za ku yi haka ba in kun yi haka din la'allakum turhamun mai yiwa kuma a ji kanku kenan falatu azbuna ba za a yi muku azaba ba qalu sai cewa ma suke tayyarna bika ai mu annabi Salihu ka zama mana tsoma mu yanzu mun canfu a dalilin ka saboda zuwanka wato mun shiga cikin shu'umci shi in an ce tsoma wato shine ka canfa abu ta yadda in abu ya faru kaza zai same ka ko in ka aikata abu kaza zai same ka wato sakamakon da zai same ka a dalilin canfi shine ake cewa a tsayo su larabawan jahiliya sukan yi amfani da tsuntsaye a wajen neman sa'a ko kuma wajen bincike akan alheri ko sharri mutum zai tafi neman kudi to sai ya je a bashi tsuntsu da zare a wuyansa ko da laya a wuyansa in ya fita bayan gari sai ya saki tsuntsu za a ce masa in tsuntsun ya gabara akwai alheri ka je in ya yamma ba alheri ko in ya yi kudi ka yi kaza ko in ya kaza to duk suna irin wannan ayyukan na jahiliya saboda haka yasa ubangiji ya kira wannan canfi din da a tsayu shin yin amfani da tsuntsu wajen gano alheri ko sharri ko kuma wajen gano samu ko rashi ko fa'ida ko rashin fa'ida amma wannan kuma du'a hannun Allah madaukakin sarki yake saboda haka sai suke ce ma annabi Salihu qalu tayyarna bika ai mu mun shi umtu da kai wa biman ma aka mun shi umtu da ƴan uwanka da suka yi imani da kai wato da shi da mu'minan da suka yi imani tare da annabi Salihu sun zama musu wato tsoma saboda sun ce ai Allah ya jarrabe su da fari an jarrabe su da fari wato kuma da annobar yunwa sai suka ce annabi Salihu ne ya kawo musu basu lura da halayen su na botar gumaka botar wannan Allah shi ya sabbaba ubangiji ya rike musu rahama ba amma sai suka jingina wa annabi Salihu shi ne yake kadaita Allah a wajen bauta da shi da wato mutanansa wato kala sai annabi Salihu ya ce musu ta'irukum indallahi shi umcinku a wajen Allah ne ma'ana sakamakon kafircinku ne Allah ya jarrabe ku da abin da ya jarrabe ku kuke cewa wannan shi umi ne bal antum qaumun tuftanun ku mutane ne fitinannu mutane ne waɗanda aka jarrabe su da alkhairi da sharri mutanen da suke cikin annabi wato suke zamanin annabi wato kuma suke wato jin wa'azozin annabi hakika wa'annan mutanen sun fi kusa da dacewa da alheri amma kuma idan Allah ya bude musu zuciyarsu kaga an jarrabe su da alkhairi da sharri ga kafirci ga imani su bi annabin Allah annabi Salihu sun shiga cikin masu imani kaga sun samu alkhairin duniya da na lahira sannan kuma su butulce masa to wannan shine fadawa cikin sharrin duniya da lahira shine ubangiji yake ce musu bala'antum qaumun tuftanun ko lalle mutane ne wanda aka jarabe su da alkhairi da kuma wato shari wa kana fil madinati
wa kana fil madinati tis'atu hasadin yusiduna bil ardi fa la yusbihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mukhlaka ahli wa inna lanasadiqun
na'am makaru
wa makaru wa makara makaru wa hum la yashkurun
na'am ubangiji sai ba mu labarin wato waɗansu mutane wato waɗansu fitinannun mutane a zamanin annabi salihu mutum tara ne suka hada kungiyar su wato sun fitina al'ummar garin hijiru annabi salihu a hijir yake a sun fitina mutane duk inda aka kaji wani kulla sharri kaji wani kulla makirci kaji wata wutar fitina ta tashi to daga wannan kungiyar wannan mutum tara ne yawa sun fitina al'umma gayar fitina shine ubangiji yake cewa wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin madinar samudawa birnin samudawa shine hijru akwai wadansu mutane guda tara rahat ma'ana rijal ne mutum tara ne suka hada kan su kai kungiya sai ya zama wato sun fitina al'umma su je nan su kunna fitina je nan su kunna fitina je nan su kunna fitina yusiduna fil ardi suna yada barna a cikin kasa aikin sabo in ka ji harkar riba su ne in ka ji harkar tauye ma'auni su ne in ka ji hanyar jirkita farashin kaya su ne duk wani harka da za ka ji babu alkhairi sai shari a ciki sai ka samu da hannun waɗannan mutanen a ciki Allah ya ce wala yusiduna ba za ka same su a gurin gyara ba duk inda ka same su sai dai cikin barna Allah ya ce yusiduna fil ardi suna barna a cikin kasa wala yusiduhun ba sa gyara ba za ka same su gurin harkar nagarta ba qalu sai suka zauna suka yi meeting suke cewa ta kasamu billahi ku zo annabi salihu nan ya dame mu cikin wa'azozinsa wato yana shiga cikin ayyukanmu ya fitine mu saboda haka ku zo mu yi rantsuwa a junanmu mu je mu kashe shi da daddare idan muka kashe shi kowa aka tambaye shi a cikin mu yace shi bai san me ya faru ba shi rabon sa ma da annabi salihu tun lokaci kaza saboda haka bai san inda aka kashe shi ba bai san wa ya kashe shi bai san ya aka yi ba da yake su sun shahara da barna idan an samu matsala za a jingina musu dama mutum in yayi suna da fitina a cikin mutane to za ka ga laifi ko ba shi ba sai ga shi yake zargi idan mutum ya zama fitinanne ko ya zama wato aka samu kamar misalin wani barawo a cikin jama'a to ko ba shi ya sata ba in aka yi sata hankalin mutane farko kansa zai je shi saboda haka sai yake ce idan mutane sun tuhume mu sai suka ce idan mutane sun tuhume mu sai mu ce mu ba mu sani ba to shine Allah ya bada labari yake cewa wato qalu taqasamu billahi ku zo mu rantsuwa kowa mu ya rantse da Allah ba zai tona asiri ba kowa mu ya rantse da Allah in an tambaye shi zai ce shi bai san me ya faru ba mun gane ko aka ce waɗannan mutanen an ce su ne suka saka mutanen hijiru suka dinga kashe ƴaƴansu ta hanyar maganan bokaye cewa za a haifi wani mutum wanda zai zo wato ya hana su bautar abin da suke bauta shine annabi salihu alaihi salam saboda haka akwai maganganu da yawa wanda aka taya kansu amma dai Allah dai ya ce mutane ne mabannatan mutane miyagun mutane ba mutanen kirki ba to suka haɗu suka yi rantsuwa wai lanubayyitannahu za mu ɓuye da daddare mu kwanake ma annabi salihu wato mu kashe shi wato cikin dare wa'alahu da shi da iyalansa shi ne wa'inda suka yi imani da shi za mu kashe su da daddare sun malana ƙolanna sai mu gaya ma liwalihi waliyansa ɗan uwansa da suka zo neman jininsa da suka zo bibbin diddigin wanda ya kashe musu ɗan uwansu za mu ce musu ma shahina muhulika ha ali ko muhulika ko muhulaka duka za mu zo za mu ce ma shahina muhulika ali ba mu san waye halaka iyalansa ba da mu ce ba mu san wanda ya halaka iyalansa ba mu ba mu san yaya aka yi suka mutu ba wa inna sadiquna kuma za mu rantse mu ce wallahi mu gaskiya muke saboda haka suka yi wannan meeting din wato sai Allah kuma sai ya tona musu asiri Allah sai ya halaka su kafin su zartar da mugunyar aikin su akan annabi salihu Allah ya ce wa makaru makara hakika waɗannan mutanen sun shirya makirci, sun shirya makirci za su hallaka annabi Salihu da mabiyansa. Allah ya ce wa makarna makaran, mu kuma sai muka shirya rusa makircinsu. Allah ya ce sai muka shirya, saboda shi yanzu almakaru in an ce makirci to yanzu wannan ana nufin wanda ya aikata shi ne, amma wanda ya tare makirci duk da a wajen tarewa za ka ce makaru, amma kai ai ba makaru kai ba. Kamar inda Ubangiji ya ce fa mani tada alaikum fa tadu alaihi bi misli ma tada alaikum, idan mutum ya maka ta'addanci kai ma kai masa ta'addanci. Yanzu mutum sai ya mare ka, shi ta'addanci ya maka, amma duk kai in ka mare shi ta'addanci kai masa, kai ramawa kai, to ka kai ba ta'addanci kai ba. Amma usulubi ne na alqur'ani, kaga kenan shi Allah ba makirci yayi ba, shi ya rusa makircinsu ne. Saboda haka tarkoye musu da suka haɗu, sai Ubangiji sai aiko malaika Jibril sai musu tsawa gaba ɗaya, sai ya halaka su gaba ɗaya. Shine Ubangiji yake cewa wato wa makaru, waɗannan mutanen sun yi makirci, makaran makirci domin halaka annabi Salihu wato da mutanansa. Allah ya ce wa makarna makaran, sai muka saka musu ai jazainahum bi ta'jili uqubatin, sai muka gaggauta musu azaba kafin su su halaka annabi Salihu da mutanansa. Allah ya ce wa hum la yashkurun, ba su san abin da zai same su ba, da ba su tunanin wannan makircin ba. Fanzur
fanzur kai fa kana
makirin na
inna damarnahu wa qawmuhum wa ajma'in
fatilka buyutuhum
tilka buyutuhum sawiyatan bima zalamu inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun.
Allah ya ce fanzur, kai mai karatu ko mai sauraron karatu, fanzur ka duba, kaifa kana aqibatu makarihim, yaya karshen makircinsu ya kasance. Anna damarnahum, Allah ya ce mun dirkake su, mun halakar da su wa qaumahum ajma'in, su da mutanen su gaba daya. Malaika Jibril ne zo ya musu tsawa, ko kuma aka ce wato ya dauko dutse ne ya jefa musu a lokacin shi yana kallon su ba sa kallon sa. Allah sai ya ce fatilka buyutuhum, in ma ne mallan labarin su kake, fatilka buyutuhum, ai ga gidajen su, ku mutanen Makka kuna bi wato ta hanyar gidajen su ma kuna zuwa kasuwanci, ku je ku dauki izina mana, ku dauki wato darasi, ku dauki wa'azi dangane da yadda Allah halakar da samudawa. Alqarir annabi Salihu, ai alqarir ba ne su take da ku ba. Allah ya ce fatilka buyutum, ga can gidajen su kawuyatun, wato yana suna wofance, an yaye ginin, wani gun arusa katangun, wani gun arusa rufin, haka ganan wato katangun sun zama kufayi, garin ya zama kufayi. Fatilka buyutum kawuya, ga garin nasu nan alrushe, ai kaliyatun, wato a wofince babu mutane. Bima zalamu, ya zama haka ne saboda zaluncin da suka yi wato ta hanyar kafircin su. Inna fi zalika la aya, lalle halakar da samudawa aya ne, abin izina ne, abin saba misali ne, li qaumin ya'lamun, amma ga mutanen da suka san kudurar mu da Ubangiji. Fa ta'izuna, wato su dauki wa'azi. Na'am.
Wa anzayna alladhina amanu wa kanu yattaqun.
Na'am, Ubangiji ya ce wa anzayna alladhina amanu, sai muka tsidatar da masu imani, shine annabi Salihu da mutanansa sun kai mutum 4000. Wa kanu yattaqun, wa'annan su ne mutanen da suke jin tsoron shirka da Allah, Allah sai ya tsidatar da su. Na'am.
Waluda nizika da gauri a tajunar fahishata wa annun tubusiru a inda kun da jami'ar rijala shahawatan min duni nisa falantun kawon ta jahalu.
Ubangiji ya ce sai kuma malam, Ubangiji ya sake bude wata kisa. Yanzu an gama da kisar annabi Salihu, za a shiga kuma wato kisar annabi Lut. Allah ya ce walutan, wato tuna, wato annabi Lut alaihi salam, wato tuna annabi Lut izqala liqaumihi, yayin da yake gaya wa mutanansa a tatunal fahisha, yanzu ku rika zai ke ma alfasha, shine kuna neman mazaje da sha'awa, shine wato kuna aikata aiki wato na liwadi. Ai Ubangiji yace masa walutan, tuna annabi Lut lokacin da Allah aike shi wato zuwa gurin mutanansa a kasar Babila, shi annabi Lut asali daga Babilon yake, daga Babilon yake, mun gane ko? To amma lokacin da baffansa annabi Ibrahim wato zai tafi Baitul Miqdisi, wato sai ya tafi tare da shi, da ya je shi annabi Ibrahim sai ya zauna a Filistin, shi kuma annabi Lut sai ya zauna a Saddum. To anan ya zauna, wato nan kuma nan ne ubangiji ya jarabe shi da samun mutane waɗanda suke suna aikata wannan mummunan aiki na alfasha wato a wannan gurin. Saboda haka ubangiji yake cewa wato izqala liqaumihi tunaya, inda yake gaya wa mutanen sa atatun lafahishata kuna zai ke ma alfasha wa antum tubsirun, alhali kuna gani, ma'ana shashen ku yana kallon shashe kuke aikin liwadi, ko kuma wato kuna keta alfarmar Allah ta hanyar kutsawa cikin sabawa Allah, alhali kun san abin nan kuma ubangiji ya haramta shi. Wato saban Allah ne, mummunan saban Allah liwadi, shi yasa wato hukuncin wanda aka kama shi yana yi, ko bai taba aure ba kashe shi ake, saboda mummunan alfasha ce. Allah ya kiyaye mu. Ubangiji ya ce ayyinakum, lalle ku dinnan walata tunar rijala shahawatan min duni nisa, kuna zai kewa mazaje da sha'awa min duni nisa ya koma bayan mata, bal antum qaumun tajhalun, ku mutane ne wanda jahilcinsu ya kai inda ya kai, ko kuma ku mutane ne waɗanda kuka jahilci ƙarshen wato lamarinku, ba ku san wato inda za ku tsinci kanku ba wato a ranar lahira a cikin mummuniyar azaba.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Duk lokacin da annabi Lut ya musu wa'azi, wato ba wani bayani a bakinsu, su shine kurin a zo a haɗa kai a fidda annabi Lut a wannan alƙarya. Wannan shine kurin babban gurinsu, saboda haka da yake ba a shirye suke su karbi gaskiya ba, kullum a bukatar su shine wato kada ya musu wa'azi a bar su can take su tiya da barnasu. Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi, babu wani amsa a mutanansa, duk sanda ya musu wa'azi yake ce musu wato atatuna fahishata wa antum tusirun, ayyinakum latatuna rijala shahawatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun, duk sanda ya musu irin wannan wa'azin su cewa suke yi wato. Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumi, babu wani amsa da za su bayar a cikin wannan wa'azi, illa an qalu akhrju ala lut, sai cewa suke fitar da annabi Lut da mutanansa, wai ku fitar da annabi Lut da iyalansa min qaryatikum, daga cikin alqarya, ko innahum unasun yatatahharun, su mutane ne ai masu tsarki. Malaman tafsiri suka ce wato Allah madaukakin sarki wato yakan yi amfani da bakin mutumin da yake kafiri ma wajen fadar gaskiya, ga su da kansu suke cewa annabi Lut da mutanansa innahum unasun yatatahharuna, su mutane ne wanda suke neman tsarkaka, kaga kenan ashe sun yi wa kansu hakamal abdu ala nafsi, ba wa yayin kansa hukunci, su ashe mutane ne kenan wanda ba a cikin tsarki suke ba, tunda shi annabi Lut yana musu wa'azi akan falawa cikin irin wannan mummunan aiki na alfasha, kenan ashe shi yake cikin tsarki da mabiyansa, wanda kuma yake cikin wannan shi yake cikin wato aikin kazanta. Saboda haka sai Allah yake ce musu wato fa'anje na ko ka karanta
fa'anje ila huwa ahlahu ila ra'atuhu qaddarna min al-ghadiri wa amtarna alayhim matara wa sa'a matarun zari.
Allah ya ce fa'anje na ku, wato tunda dama gurin su kullun a fidda annabi Lut ne a daina musu wa'azi, to sai Allah ya tseratar da annabi Lut da suka yi niyyar kashe shi wa alahu da mutanansa, kullum mutanansu ya za su yi su fida annabi Lut a alkariyar nan, ko a kashe ko a laye ko ta wani irin halima. Allah ya ce sai muka tseratar da shi wato da iyalansa, illa ra'atuhu, amma banda matarsa, ita kan kaddarna ha, ita kan wato ubangiji ce mun kaddara, ma'ana ja'alnaha bi taqdirina, da kaddarawar mun sanya tana daga cikin kafirai, tana daga cikin wanda wato suka dulmiya, shine Allah yake cewa qaddarna hamil gabirin, tana daga cikin wanda suka wanzu albaqi na fil azabi, wanda suka wanzu wato a cikin azaba. Wa amtanna alaihim mataran, Allah yace sai muka yi musu ruwan wato azaba, ruwan tsakonkwani. Wato Allah madaukakin sarki da ya tashi halakar da mutanen annabi Lut, sai aiko mala'iku a cikin siffar mutane kyawawa, to da suka zo sai da suka ratsa gari, to kun suka zo gidan annabi Lut, gidansa shi kuma yana gefen gari, to da suka ratsa gari wa'annan mutanen suka gansu, a baki ina kai, baki ina kai, baki da yan gangane a gansu nufi gidan annabi Lut, da suka je suka sallama suka shiga. Annabi Lut yana kallon bakin sai hankalin sai tashi, ya san mutanen garin nan yau za su fita gidansa, daga nan fa labari ya buga bazuwa a gari cewa ai wasu bakin samari sun zo gidan Annabi Lut, wasu bakin samari sun zo gidan Annabi Lut, take akai ta aka ji aka cika kofar gidan Annabi Lut, sai da yaje rufe gidan, ya sa sakata ya rufe gidan, hankalin sa ya tashi saboda haka sai suka ce masa, da so ga hankalin sa ya dogo zuma suka ce masa, kwantar da hankalinka, mu ba mutane bane, mala'iku ne Allah ya aiko mu za mu halakar da al'ummarka. Su ne waɗanda suka biyo ta gidan Annabi Ibrahim suka yi masa albishir cewa matarsa za ta samu ɗa. To suka zo suka ce ka kyale su, amma in dare ya yi ka sulale da kai da sauran iyalanka da 'ya'yanka wanda suka yi imani da kai, amma banda wannan matar taka. Suka ayyana matarsa ɗaya wanda ita kan dama kafira ne, domin ita tana goyon bayan aikin da mutanen Annabi Lut suke. A waɗanda suke so sun ma cewa suke da bakin suka zo, ita ta rika aikawa daba daba na samari cewa to yau fa sun yi baki, yau fa sun yi baki. Saboda haka da dare yayi Annabi Lut ya fice, kamar da kissar tawakkala a cikin suratul A'raf, Allah ya ce kar ya waiwaya, kar kowa ya waiwaya. Saboda haka suka fita, an ce har matar ta sama ta bi su, amma kuma ita sai ta waiwaya, to ita ma ta fara cikin azaba. Dan Allah madaukakin sarki ya ce kasu waiwaya ne don kada hankalinsu ya tashi su ga irin mummunar azabar da za a yi musu. An ce mala'ikun nan suka heda suka ciccibo alƙariya tun daga ƙasa ta bakwai, suka daga ta sama har sai da suka ji suna jin tasbihin mala'iku, sannan suka juyo su. Allah ya ce faj'alnaha aliyaha safilaha, mutanen da suke sama sai suka koma su ne a can ƙasa, wato ƙasar da take can ƙasa kuma ta koma sama, haka aka kifa su. Allah ya ce ba mu bar su ba. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijjilin, sai muka sa kuma ana musu ruwan tsakon kwani na wuta, tsakon kwani na wuta ake musu ruwan, ruwan zai wuce ya je same su a can ƙasa ta bakwai, a ƙara musu azaba akan azabar nauyin ƙasa da take kansu. Wanda zaka san wato girman musibar, wato liwaji kenan, girman musibar ta Allah, kiyaye musulmi. Ubangiji ya ce wa amtarna alaihim, sai muka musu ruwan tsakon kwani wato a kansu. Matsaran wato ruwa shine hijaratun, wato tsakon kwani na sijjil, wato wanda muka halaka su. Fasa'a matsal munzarin, lallai matsalal munzarina, ruwa da aka yi wa waɗanda aka gargaɗe su ba su ji gargaɗi ba, fasa'a ya munana, wannan ruwan sama da aka yi ruwan sama ya munana. Tunda ruwan sama ba ruwan sama bane mai sanyi wanda zai fitar da tsiro wanda za a sha a bayin dabbobi, ruwa ne na tsakuwar azaba. To kaga wannan ruwa ya muna daga mutanen da aka gargaɗe su. Na'am,
walilhamdulillahi wa salamu ala ibadihi allazina istafa, Allahu kayyuna ma tushrikun.
Na'am.
Allahu kalaka samawati wa ardha وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
To yayin da Ubangiji subhanahu wataala wato ya kammala bado ainihin kissosi guda shida da muka lissafa a cikin wannan surata, suratul Naml, wato amar rasulahu bihamdihi wa salami ala almustafain, sai Ubangiji ya umurci manzon Allah ya ce alhamdulillahi, saboda wa'annan kissosi da Allah ya bamu kissosi ne wanda suke cike da darussa, suke cike da darussa. Allah sai wa manzon Allah umurni cewa kai wa Allah godiya da ka ji wannan kissosin. Saboda me? Saboda waɗansu kissosin duka ta hakuri ake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su, wasu kuma da abin da yake tayar masa da hankalin sai zai ji ashe ba shine farkon wanda ya shiga wannan tsaka mai wuyar ba. Duk abubuwan da ake masa a Makka da abubuwan da yake zuwa ya dawo don gane da ƴan uwansa da kuma kafirai na gari da yadda ake makirce makirce, sai ya ji duk annabawan bayan ba su tsira daga irin wannan ba. Saboda haka sai ya samu nutsuwa. Allah ya ce to tunda ka ji dadi kuma ka ce alhamdulillah, shine Allah ya ce masa qulilhamdulillah, ka ce alhamdulillah wato akan halakar da kafiran nan, al'umman kafirai da Ubangiji yayi a baya. Wassalamu ala ibadihi allazina safa, aminci ya tabbata akan bayin Ubangiji wanda ya zaba, wato bayin sa wanda ya zaba. Malam yake cewa lamata mama subhanahu wataala alqisas amara rasuluhu bihamdihi wa salami ala almustafai. Bayan Allah ya gama bada wannan kisar, ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gode masa, kuma yayi salati akan wanda Allah ya zaba, shukran lahu ala nusrat ahli alhaqi, saboda yiwa Allah godiya ya taimaki mutanen gaskiya da kuma imani. Wa qata'u dabir ahli alkufri wa tughyan, kuma Allah ya dirkace wato kafirai da masu tsaurin kai. Wa tamhidan lima yadhkur min adillati tawhid allati aqamaha raddan ala almushrikina, kuma Ubangiji ya shimfida wato ya shimfida bayani na hujjojin kadaitakarsa cikin abin da Ubangiji ya raddi da shi akan mushrikai. Saboda haka sannan kuma malam yace sirru a cikin wannan shine insatul aqili, shi mai hankali ya kashe kunnansa, domin in ana ba mutum labari kullun hadafin labari so ake ya fitar da wata natija, ya fitar da wani sakamako. Duk labarin da za a ba mutum, duk labarin da za a ba mutum, hatta tatsuniyoyi da ake bayarwa na mutanen da, wanda za ka ga mata sun zauna a gida da yara ƙanana ana musu tatsuniya, to cikin tatsuniyoyin akwai darasi. To yasa an ba mutum labari, to so ake ya zauna me ya tsinta na darasi a cikin wannan labari. To dukkan labari lalle labari ne wanda yake cike da darasi, balle ma irin labaran alqur'ani. Saboda haka sirrin ciki malam yace shine shi mutum ya kashe kunnansa, wato ya ji abin da ya faru a mutanen ƙwarai don ya shiga cikin su, ya ji kuma abin da ya faru a mutanen banza don wato ya nisance su. Allah yake cewa Allahu khairun amma tushrikun, yanzu Ubangiji da ya tseratar da waɗannan annabawan, ya tseratar da mu'minai da suke tare da annabawan, shi ya fi dacewa a yi imani da shi a bi shi, amma tushrikuna, ko kuma abinda ku kafirai kuke shirka da shi wanda ba suka kasa kare ku daga azaba da Ubangiji ya saukar muku. Mun gane ko? O shi ne malai yake cewa wai da Allah ya ce Allahu khairun din nan, suka ce wannan khabar ne na lafzul jalala, khabar ne na lafzul jalala, ma'ana wato ko dai ya zama ismu tabdil, ismu tabdil ne wato bi itibari za'amil kufar, saboda rayawar kafirai da suke, ko kuma wato siffa ce, wato au sifatu la tabdila fiha, ko kuma siffa ce wanda ba ta tabdil. Amma ita a wannan jumla ta magana Allahu khairun din, sai malam yace akwai abin da aka shafi, abin da ake kaddarawa a wajen fassarar ta shine a tauhidullahi khairul liman abadahu, shin tauhidin Ubangiji shi yafi alkhairi wato wajen bauta masa, awil asnamu khairul liman abada, ko kuma gumaka ne suka fi alkhairi ga wanda suke bauta musu, wato kade ta Allah a wajen bauta shi yafi alkhairi ne ga shi mai yin bautar, ko kuma gumaka su suka fi alkhairi ne wato a gurin masu bautar gumakan, shine ma'anar Allahu khairun amma tushrikuna, Ubangiji shi yafi alkhairi ko kuma abinda kuke shirka da shi. Malai yace fa huwa tahakkum bil mushrikin, wannan gatse ake yi wa kafirai saboda ai ga sakamakon da ya same su, li'annahum iktaru ibadatul asnami ala ibadatillahi, sun zabi bauta ma gumaka wato sama da bautar Allah. Wal iktiyaru li shay la yakunu illa li khairin wa manfa'a, kuma duk sanda mutum aka ce maka ai zabi kai abu biyu ne, he ka zabi daya, to abinda ake kaddarawa a wajen zabi zaka zaba wa kanka kaskantaccen abu ne, ai abinda zaka zaba wa kanka abinda yafi alkhairi ne. Shi yasa sai Allah ya ce to yanzu a wannan zabin da kuka yi wajen bautar gunki da bautar Allah, wani zabi ne yafi muku alkhairi? Shin da kun zaba waɗanda suka zaba Allah suka bautawa Allah shi yafi musu alkhairi, ko waɗanda suka zabi gunki suka bauta ma gumaka? Malai yake cewa wala khairu fi ibadatiya, wato ai la yakunu illa li khairin wa manfa'atin wala khairu fi ibadatiya, in dai zabi ne to ya kamata ka zaba abin da yafi maka alkhairi. Kenan su abin da suka zaba ba zaba abin da yafi musu alkhairi ba, saboda ka ba samu alkhairi wajen bautar gumakan ba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'aha yaqulu, idan manzon Allah ya karanta wannan aya Allahu khairun amma tushrikun, yakan ce balillahu khairun wa abqa wa ajal wa akram. Allah shi yafi wanzuwa, shi yafi alkhairi, shi yafi wanzuwa, shi yafi girma, shi yafi karimci. Sai ya girmama Ubangiji, wato in ya karanta wannan aya din. Ubangiji yace amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa zata bahaja. Amman khalaqa samawati wal arda, ko kuwa wane ne ya halitta wato samai, ya halitta kasai, wa anzala lakum minas samai ma'an, ya saukar muku daga sama ruwa, fa'ambatna bihi hada'iqa, wanda kuka yi bayin gonakenku, kuka tsirar da wannan ruwan hada'ika, wato shuka a cikin gonakenku za ta bahaja mai kai. Wannan irin ya fito, wannan irin ya fito, kai lambu ka shuka, tumatir ka shuka, albasa ka shuka, attarugu ka shuka, barkwano ka shuka, kaza ka shuka kaza, aka samu wato lambu mai kyau, ko kuma a gonar taku da Allah ya saukar da ruwan, kuka shuka wake, kuka shuka mai koko, kuka shuka gyada, kuka shuka gero, kuka shuka dawa, kuka sa masara, kuka sa alkama, kuka saka shuka iri-iri, za ta bahaja, ta dauki kore ta kyau. Allah yake cewa ma kana lakum an tumbitu shajaraha, ai in ba dan Allah da ya halitta muku ruwan nan, ya saukar muku da ruwan nan ba, gonakin naku ba za su tsirar muku da wannan tsirin ba, ko kuma ku din ba ku isa ku tsirar da wannan tsirin ba, saboda wato ba ku da wannan ikon. A ilahun ma Allah, to yanzu shin akwai wani abin bauta ne tare da Allah? Ku da gumakan naku za ku iya yin ruwan sama, ku tsirar da shuka? Ba za ku iya ba. To ashe kenan bai kamata a samu wani abin bauta kuma tare da Allah ba. A nan ni'ima nawa Allah ya ambata cikin wannan aya ta farko. Ni'ima nawa Allah ya ce amman khalaqa samawati wal arda, amman khalaqa samawati wal arda wa anzalakum minas samai ma'an, Ubangiji kuma shi ya saukar muku, ya halicci sama, ya halicci kasa, ya saukar muku da ruwan sama. Sannan fa ambatna bi hada'ika zata bahaja, da wannan ruwan kuma ya fitar da shuka ko mai kai, mun samu ni'ima nawa? Ni'ima ku. Sai Allah yake cewa a ilahun ma Allah, shin yanzu akwai wani Allah ne wanda ya cancanta abota masa ma Allah ya tare da Ubangiji, ko kuma akwai wani Allah ne wanda zai taimaka wa mai bautar ya fitar yi masa wannan abin da Allah ya yi, halittar sama da kasa, da fitar da ruwa, da tsirar da shuka? Ma'ana kenan laysa ma'ahu ilahun, babu wani Ubangijin da zai iya wannan aikin in ba Allah ba. Balhum qaumun ya'dilun, su ne mutane ne wanda suke baudewa, suke shirka da Allah, suna bautar wani Allah. Amman ja'ala al-arda,
amman ja'ala faqalahu wa ja'ala jilalaha anharan wa ja'ala rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza.
Naam.
Ailahum wa anna.
Naam.
Falaksahum la ya'lamun,
Ubangiji yace amman ja'ala al-arda qararan, shin wato ko kuwa wane ne wanda ya sanya kasa matabbata, ya halicci kasar kuma ya sa kasar za a iya zama a rayu a cikinta? Dan ba halitta kasar bane a iya rayuwa a kasar kuma? To Allah ya sanya kasar nan qararan, wato matabbata ce za a iya rayuwa a kanta, shine la tamidu bi aliya, kasar ba za ta tuntsire wato da mutanen da suke ciki ba, duk da Allah ya halicce ta halittar kwallo, to amma kuma ba za ta tankware ta zubar da mutanen da suke kanta ba. Ni'ima da yake nan, waja'ala kilalaha anharan, Allah sai ya tsada kasar, kuma sai ya cuccusa koguna a cikin kasar nan, kogi yayi nan, daga can ya balle yayi can, daga can ya balle yayi can, aka tsada, aka saka wato kilalal ardi anharan, a cikin kasar aka saka koguna. Waja'ala laha rawasiya, Allah kuma ya sanya manya-manyan duwatsu, shine turaka, shine jibalan rasiyati, manya-manyan duwatsu, azbata bihal arda, wanda suka danne kasar wato bata girgizawa. Wannan shi ma ni'ima ne. Waja'ala bainal bahrayni hajizan, sannan Ubangiji ya koro koguna guda biyu, ɗaya ruwan gartsi, ɗaya ruwan daɗi, kuma sai ya sanya su suna haɗe, suna tafiya, babu wani abu a tsakaninsu, amma ruwan ba su haɗu ba. In ka sa moɗa kaɗai binan, ruwan zartsi, ka sa ruwa kaɗai binan, ruwan daɗi. Bainal bahrayni hajizan, Allah ya sa tsaro, ko ka daki wannan ruwan ya shiga can zai dawo, ko ka doko wancan ruwan ya shigo nan zai koma. Haka Allah ya yi su wannan ruwan guda biyu. Waye wannan ya sanya wannan a cikin ƙasa? Waja'ala bainal bahrayni hajizan, a ilahu ma'allahi, shin yanzu akwai wani abun bauta ne? Akwai wani Allah ne abu da za a bauta masa wanda zai iya wannan aikin ma'allahi tare da Allah? Bal aksaruhum la ya'lamu, su da yawa yawan mutane wato sun jahilci kade takar Ubangiji ne, shi yasa suke shirka da shi. Amman yujibul mutarra,
amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardh, ailahum wa Allah.
Wannan ayan da muka fassara ni imanin Allah ya faɗa mana ce ta ita ma hudu ko Ubangiji yake cewa wato amman yujibul mutarra, shin matukun kowane ne yake amsa wato kiran wanda ya shiga damuwa? Al-mutar, wanda ya shiga damuwa, ya shiga tashin hankali, shin waye yake amsa masa idan ya kuka? Shine al-barku, al-makarub, wanda ya shiga cikin wata damuwa na bakin ciki, alladhi masahu dhurru, mutumin da damuwa ta same shi. Idza da'ahu, in ya kira shi, waye in an kira shi a cikin damuwa yake amsa kiran wanda ya kira shi? Wa yakshifu su, kuma yayi damuwar mutane. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, waye yake sanya ku mayau a bayan kasa? Wannan ya mutu a yahu, wannan ya mai gurbin sa, ko a halakar da wannan al'umma, wannan al'umma a tashe ta, ta mai gurbin waccan al'ummar. Jama'a ta zo karni bayan karni, a ilahu ma Allah, shin yanzu akwai wani Ubangiji da zai wannan aikin tare da Allah ne? Akwai wani abun bauta wanda zai maka wannan tare da Allah? Qalilan ma tazakkaru, su dai mutane kaɗan ne suke ɗaukan wa'azi a cikinsu, ma'ana kaɗan ne tattaizuna suke ɗaukan wa'azi. Amman ya hadiku,
amman ya hadiku bi zulmatil barri wal bahr wa man yusir riyaha mushran bayna yadayi rahmati a ilahum ma la ta'ala Allahu amma yushrikun.
Wannan aya da muka fassara ni'imar mu gani a cikinta uku, nema uku. Ubangiji ya ce amman ya hadikum fi zulumatil barri wal bahri, shin kowane ne yake shiryar da ku wato a cikin tafiye-tafiyenku? Fi zulumatil barri, a cikin duhu wato na tudu, wal bahri, da duhun kogi. Idan mutane za su yi tafiya cikin dare, duhun dare ya zo ya lullube duniya, waye yake shiryar da su zuwa ga hanya, su gane hanyar da za su je su biya bukatarsu? Wal bahri, ko kuma a cikin kogi, suna cikin tsakiyar teku, waye zai shirye da su su kintaci inda za su je su? Shine su yi amfani da taurari. Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, so zirik, suna amfani da tauraro ne wajen gane hanya cikin dufin dare, balle ma lokacin tafiya a cikin sahara inda za ku wuce hanya sai ai guguwa, iska ta zo ta lullube hanyar, ku zo ku neme ta ku rasa. To da tauraro ake gane gabar, ake gane inda za a yi tafiye-tafiye, ko a cikin ruwa shi ma akan gane ne ta hanyar wato bin tauraro, domin matafiya su gane wato inda za su je su. Allah ya ce wa man yusulir riyaha, shin waye yake aiko iska? Iska bushiran, wadda take albishir, wadda take albishir, iska da in ta taso za ka ji mutane suna cewa to muna sa daidai, Allah dai ya taimake mu, Allah dai ya bamu daidan mu. Saboda haka ga iska ce mai albishir, ko nushuran, iska da take zuwa take wato daidaita rahamar Ubangiji. Mun gane ko? Yawwa, shi yasa suka ce kullun alqur'ani al'ada, in yace maka ar-riyahu, to iska ce ta rahama, iska ce mai zuwa da ruwan sama, mai zuwa da ni'ima. Amma in ka ji rihu, to wannan iskar azaba ne. Allah ya ce wa arsalna alaihim rihal aqim, ko to kaga bakararren iska wanda babu ni'ima a cikin ta, to in ka ji rihu to wannan ta azaba ce. Amma in ka ji riyahu, ya zo da sigar jam'i, wannan ana nufin wato iska ce ta rahama. Ubangiji yace wa man yusulir riyaha, shin waye yake aiko iskoki ne? Busharan, suna albishi, suna wa mutane bushara, bayane da rahmatihi, gaba ga rahmar Ubangiji, ma'ana shine kudamul matsari. In an ga su ne jagaban ruwan sama, in sun zo to ana tsammani za a samu ruwan sama. Allah ya ce ayyalahu ma'allahi, shin yanzu akwai wani Allah ne abin bauta wanda zai wannan aikin ba Allah Ubangiji ba? Ta'ala Allahu amma yushrikun, Ubangiji ya girmama gabarin abin da kafirai suke shirka da shi. Na'am,
amman yabda ulkalka sunwayu,
na'am,
wa man yarzuqukum min as-samai wal ardi, ilahumma Allah,
na'am,
qul hatu burhanakum musalihin.
Na'am, wannan ayan da muka karanta ni imanu Allah ya ambata mana a ciki. Ni ima biyu. Allah ya ce amman yabda'ul khalqa. Shin waye ne ma to ni ya kage halitta? Dan albada'u shine ka kage abu ba tare da ka ganshi a gurin wani ba. Mun gane ko? Amma an ce al-i'adatu wannan mai da halitta ne. Bayan an ga irinta a bayan kasa. Ubangiji shi ya kage halittar dan Adam. Allah ya ce amman yabda'ul khalqa. Wane ne ya kage halitta kan? Wato ya kage halittar dan Adam a cikin ma'aifar mahaifiyarsa ta hanyar wato dugon maniyi. Allah ne. Allah ya ce suma yu'iduhu. Dan Adam din zai girma a haife shi ya rayu sannan ya mutu suma yu'iduhu. Bayan ya shiga kasa ya riddige Allah kuma ya dawo da halittarsa. To ba mai yin wannan aikin sai Allah. Shine Allah ya ce amman yabda'ul khalqa. Waye ka yake kagan halitta ne? Suma yu'iduhu bayan halittar ta mutu wato ya dawo da halittar. Wato koda dai ita halittar bata san wato an dawo da ita saboda a tsayar mata hujja bane. Wa man yarzuqukum minas sama'i. Shin waye kuma yake arzuta ku daga sama ya ba ku ruwan sama ku shuka wato ku nomi abincin da za ku ci? Wal ardi, waye yake azuta ku ta kasa ta hanyar wato baku wato arzikin kasa da yake cikin kasa ko kuma wato abin da kuke nomawa? A ilahun ma Allah. Shin yanzu akwai wani Allah wanda zai wannan aikin tare da Allah ne? Mana la, babu wanda zai iya wannan aikin tare da Allah sai Allah shi kadai. Wala ilaha ma'ahu, babu wani abin bauta tare da shi. Qul hatu burhanaku, Allah ya ce to ku kawo dalilin ku. In dai kun ce gumakanin da suke bautawa kuke bautawa su ma iyayen giji ne, to ku kawo dalilan ku tun daga abinda Ubangiji ya jero wato aikin sa shi kadai, wanda babu wanda yake da hannu a cikin wannan aikin sai Allah subhanahu wataala shi kadai. Saboda haka in kun ce akwai, to hatu burhanakum, ku kawo hujjar ku, wato ku kawo hujjar ku in kuntum sadiqina, in gaskiya kuke annama ilahan ji Ubangiji cewa tare da Allah akwai wani, wato akwai wani wanda zai aikata wani aiki wato irin wanda aikin da Allah ya aikata din. Wasaluhu an waqati qiyamis sa'a. To wannan aya ta karshe ne imanu Allah ya fada amma yabda'ul khalqa suma yu'idu. Ni imanu amma yabda'ul khalqa, fara halittar, suma yu'idu, dawo da halittar. Wa yazuku minas sama'i, ya azuta ku daga sama. Wal ardi, ko ni'amahu. To jimillar ni'imomi nawa kenan wayannan ayoyi guda biyar suka suka gaya mana, suka kawo mana aya ni'imomi goma sha biyu, ko sha biyu, ko ni'ima goma sha biyu. To haka wannan ni'ima goma sha biyu kala ne daga cikin ni'imomin Allah, kuma Allah shi kadai yake banta da wannan. Saboda haka Allah sai ya kawo su domin kafa hujja magumaka ba za su iya wani daga cikin irin wannan aikin ba. Shine a ƙarshe sai Allah ya ce to in kuna ganin gumakan ku za su iya, to ku kawo hujja akan wannan din in wato daga sai kuke yi.
Kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi bil ghaibi illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun.
Na'am. Ubangiji yace wato kullu ya'lamu al ghaibi, ga ya musu la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaibi illa Allah, ga ya musu babu wanda ya san ghaibi a cikin samai da kasai daga cikin mala'iku da mutane. Wato ba wanda ya san abin da ya koya masa illallahu sai Allah. Allah shi kadai ya san gaibu. Wa mashkuruna ayyana yub'athun, kuma shi dan Adam wato ko kuma kafiri wato kamar wannan sa bai san ayyana yub'athun ya shira tan shi shirin alkiyama ba, shi ma dan Adam din bai sani ba. Wannan yana da cin gaibin da Allah kadai shi ya san ya shira tashin alkiyama, sai dai alamominta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamomin tashin alkiyama, amma yaushe ne za ta kasance? To wannan kan babu wanda ya santa wato sai Allah. Balid daraka
ilmu hum fi dakira bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun.
Na'am. Ubangiji yace wato balid daraka ilmu hum fil akira, su dai kafirai ilimin su na lahira duk da suna musawa a bakinsu, amma ilimin su na lahira wato ya bibi wato ya dubi wato ilimin su. Ma'ana ai tun kakannin kakanninsu suke jin labarin za a yi tashin alkiyama, ai suna da labari. Yawwa, illa iyaka kurin ganin alkiyamar bata tashi bane yasa suke inkarinta. Yawwa, yasa suke inkarin ta saboda ganin alkiyar ba ta amma dan ilimin za ya tashin alkiyama wannan ai sun dade suna ji ai sun dade suna ji mana wato balid daraka ilmuhu fil akhira ai ilimin su dangane da lahira ai ya dade a kunnuwan su hatta salu an wakati maji har ma su kan tabbiya to yaushe ne alkiyama za ta tsaya wato lin salamu kadalika Allah yace a lamarin dai ba haka yake barhum fi shakkin minha sure suna ji alkiyama za ta tsaya amma suna shakka balhum minha amun sun makance ne ga barin ganin dalilai wanda wato za su tabbatar musu da tashin alkiyama ko kuma wato zukatan su sun makance ne wato ba sa kallo kallo na fahimta balle san Allah zai tashe su faqala alladhina kafaru
idza kunna turaban wa
saboda ma musun tashin alkiyamar so kafirai cewa suke Allah ya ce wa qala alladhina kafaru kafirai cewa suke masu musun tashin alkiyama ay zakuna turaban yanzu in mun mutu mun riddige a ƙasa muka zama turbaya wa abauna da iyayenmu ina lam mukrajun shin wa za a fitar da mu daga cikin kaburburan mu lagaru inna hadha nahnu wa ai irin wannan alƙawarin an dade ana mana lagaru inna hadha nahnu wa abauna min qabl amma wala alqawrin tin iyaye da kakanni ana cewa za a tashi alkiyama za a tashi alkiyama har yanzu ba a tashi alkiyamar ba Allah ya ce in hadha illa asatirul awwalin ayi maganar tashin alkiyama kan suka ce wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko kurin labari ne wanda kurin irin na kunya girma kaka wannan yace maka za a tashin alkiyama labarin yazo ya wuce wannan ma yace maka za a tashin alkiyama labarin yazo ya wuce har yanzu ba a tashin ba sai Allah ya ce to ba tashin alkiyama suke nufi wato musu ba to shikenan su jira za su ga tashin alkiyama da za su ga kuma abin da zai same su a ranar alkiyama
na'am
Allah ya ce kul ka ce musiru fil ardi ku tafi a cikin kasa fanzu ku je ku duba kaifa kana aqibatul mujrimin yaya karshen mujirman mutane suka kasance bi inkarihi musun da suka yi na alkiyama yaya karshen su ya kasance shine Allah ya halakar da su da azaba bulata zan alai ya rasulullahi kada kai bakin ciki dan gani da mutanen ka suna ƙaryata ka suna ƙaryata tashin alkiyama kar kai bakin ciki kar ka damu wala takun fi dhaqi mimma yamkurun kada ka samu kunci a cikin kirjinka da damuwa saboda abinda suke maka inkari saboda makircin su da suke shiryawa an ce wannan aya Ubangiji yana lallashin manzon Allah ne yana bashi hakuri wato saboda su kafire suna tuhumarsa wato da abubuwa ne wato suna tuhumarsa da abubuwa ai an ce za a tashi alkiyama wannan labari ne wanda muke ji shi wato tun iyaye da kakanni har yanzu ba yaba in gaskiya ne alkiyamar yau ma alkiyamar ta tsaya sai Allah ya ce masa kai hakuri wayannan maganganu ka su tare maka da hankali bisa abin da suke maka fa inna nasruka alaihim za mu taimake ka akan su wa yaquluna mata hadha alwa'du
wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qula sai an yakuna li walakum ba'dhu alladhi tasta'jilu
ubangiji yace wato wa yaquluna mata hadha alwa'du ai kafirai cewa suke yaushe ne ranan alƙawarin yaushe alkiyama za ta tsaya yaushe ne za a yi azabar ba kashin alkiyama ta tsaya za a yi mana azaba ba to yaushe alkiyama za ta tsaya yaushe za a yi azaba din wato suke tambayansa wato tambaya na gatse tambaya wato irin ta tsaurin kai Allah yake cewa suke mata hadal wa'du alqawrin azaban ne yaushe zai zo ne in kuntum sadiqin in gaskiya kuke fada cewa wai za a mutu kuma an mutu za a tashin alkiyama kuma Allah zai ma duk wanda bai yi imani da Allah da manzansa ba ya kadaita Allah za a yi masa azaba to yaushe wannan lokacin zai zo Allah ya ce kul ka ce musu asa an yakuna radifa lakum ai wato wannan lokacin da kuke nema din wato yana dab da ku ai ta alkiyama kam ai ta tashin ta ai mutuwar bawa ne tun daga zare dan bawa ai daga lokacin ya shiga hidimar alkiyama kam yawa zangon zaman barzaku wani dan zango ne zai zauna a kabari na wucin gadi yawa zai zauna Allah ne san irin zaman da zai amma duk da wato zaman barzaku koda mutum ya dade a barzaku wato in ka auna shi da kuma zaman da za a yi a lahira to shi kuma haka ashe wannan din wani dan zango ne kamar na matafi da ya faro tafiya da safe rana ta take ya dan zauna ya samu guri ya zauna ya huta sai ranar tayi la'asar ya ci gaba da tafiyar sa. To wannan shine zango tsakanin duniya da lahira, shine rayuwar barzakhu. To kaga ita ma idan har mutum bai sa a tafiya ba, aka ga wannan zangon zama zai ya cikin azaba. To ai shi kan ayar kiyama su ta tsaya. Tunda dai ai dama nema suke yi azaba da ake ce in sun mutu za a yi musu, to ai musu din. In dai gaskiya ake fada ai musu. Shine Ubangiji yake cewa wal ka ce musu a sa an yakuna ladhi falakum. Ai abin ya kusata a gare ku. Wato ba'd alladhi tas'ajiluna sashan abin da kuke neman gaggautawa, to lalle ya kusata a gare ku. Saboda haka Ubangiji sai ya ba wa Annabi sallam da mu'mine nasara a yakin Badar, suka kakkashe su. Saboda haka abin da suke nema a same su sai ya fara samun su tun daga Badar, tun ba a dade ba. Saboda haka suka zauna a cikin azaba a barzakhu. In an tafi lahira kuma za su je su hadu da azabar su wadda take madawamiya. Ubangiji ya ce wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi, lalle ubangijinka mai falala ne a mutane tunda yana musu jinkirin azaba, yana yi wa kafirai jinkirin azaba duk da kafircinsu. Ya bari kowane abu sai lokacinsa ya yi wa kana. Ubangijinka mai falala ne a mutane da jinkirin azaba ga kafirai, walakin da aksaruhum la yashkurun, sai dai yawan kafirai ba sa godiya su kade ta Allah madaukakin sarki. Fal kufaru la yashkuruna ta'kul azaba, wai jinkirin azaba da aka yi musu ma inda sun san abin da aka musu jinkiri da ya kai su yi godiya. Saboda me? Saboda su inkari masu kewa azabar ba za ta same su ba. Wa inna rabbaka la ya'lamu, lalle tabbas ubangijinka ya sani. Ya san ma tukin suduruhum, abinda su kafiran da suka koye a cikin kirjinsu, wa ma yu'linun, da abinda suke bayyanawa wato akan harshen su.
Lokaci bai wani ba ta ne ko kan gaba ne ai ko eh ko kan gaba ne.
To alhamdulillah, saboda lokaci zamu tsaya anan abinda muka karanta daidai. Muna roko Allah ya karba mana ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. Na
kun yi shawaran ko
to jama'a, akwai dan jan hankali da ofishin yan agaji suka ce a yi wa al'umma da suke zuwa wajen tafsirin nan da abin hawa, cewa don Allah suna so ana saka abin hawa a gefen gabar maso kudu gindin bishiya, za su rika yin gadin abin hawa mutane, domin jiya an dauke keken Malam Salihu anan. Kekensa ya ajiye kekensa da takalminsa, aka dauke takalmin da keken gaba daya. Saboda haka akwai tashin hankali cikin wannan abin da ya faru jiya nan. Malam Salihu mutum ne wanda Ubangiji ya jarabe shi da larura na ciwon kafa, wanda yake tafiya nan da nan in ba da keken ba bai yayuwa. To amma kuma ya haɗu da mutane marasa tausayi, marasa imani, suka zo suka dauke keken da takalmin gaba daya. Saboda haka sai mai da shi gida aka yi. To gaskiya wannan abu ne wanda yake ya tayar mana da hankali, ba mu ji dadin sa ba. A ce dai mutum zai zo gurin cikin azumin watan Ramadan, ya zo masallaci gurin da ake karanta Alkur'ani, ake fassarawa, kuma ya sata. To kaga wannan ai shakiyanci ya kai shakiyanci. Saboda haka muna jan hankalin wato mutane su ji tsoron Allah. Abubuwan da ake fara wallahi babu wasa a cikin su, babu wasa a cikin su. Saboda haka wannan kamar izgili ne ma da Alkur'ani. Bari ka je ma inda ake karanta Alkur'ani ake cewa kaza haram ne, kaza halal ne, ka je ma kai abin da aka haramta. Saboda haka wannan zamu addu'a a wanda ya dau wannan keken, Allah ya tona masa asiri. Wanda ya saci wannan keken da sauran masu yi wa satar kekunan mutane, Allah ya tona musu asiri. Allah ya tona musu asiri. Allah ya tona musu asiri. Kuma za mu ci gaba da musu addu'a a sace-sace da ake a cikin wannan gari namu. Sata ta reni, sata ta abubuwan da ba shi da daɗi. Allah madaukakin sarki, duk wanda yake da hannu wanda za a sata ya je ya karɓa ya ɓoye, ko wanda za a sata a je a hallaka da shi, ko mai zuwa ya satan, muna roƙo Allah ya gaggawar tona musu asiri. Albarkar wannan wata albarkar Alkur'ani, albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tona musu asiri, Allah ya tona musu asiri. Shi kuma man saluhu da sauran wayanda aka musa ta, Allah ya mayar musu da mafi alkhairi. Allah ya mayar musu da mafi alkhairi. Allah ya sani in keken nan bai bata ba, Allah ya dawo masa da keken sa. In kuma ya sangarta, Allah ya mayar masa da mafi alkhairi. Kuma mun yi magana cewa za mu dan nemi taimako kwana biyu ko uku, mu dan agaza masa saboda ya samu ya dan nemi abin hawa wanda zai daidaita rayuwarsa, domin Allah ya jarbe shi da ciwon kafa. Man salu ba zai iya tafiya daga nan masallaci zuwa kofar fada sai ya jika ta kafin ya ji shi, saboda kafa ko biyu yaka san samu lafiya.